بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwana musulmi maza da mata, yayi da kanne da sauran mahalarta, wannan masallaci mai albarka na Muhammadu Kwami da ke nan wato Kabama layout a Sabon Gari, Zaria a Nigeria. Ina ma kowa barka da warhaka, da fatan mun yi sallah lafiya. Allah Ubangiji ya karɓa mana ayyukanmu na ibada, Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu, ya sa mana cikin waɗanda suka samu rabauta da wannan wata mai albarka da ya gabata na Ramadan. Allah ka sa mana cikin waɗanda ka ‘yanta su, ka cire sunansu daga cikin lissafin wato taɓaɓɓu. Kamar yadda Malam Sani ya ambata, mun shiga daren Talata, daren 7 ga watan Shawwal, shekara ta 1445, daidai da lissafin 12 ga watan Afrilu 2024. 15 ko 15 ga watan Afrilu 2024. Mas'alar da nake so ne mana tsokaci a kai ita ce wato irin ƙalubale da muke fuskanta ta fuskar tarbiyya a wannan zamani. Dukkanmu muna da masaniya cewa babu shakka ɗabi'ar rayuwarmu ta canza. Abubuwa da dama sun zo a cikin wannan ƙarni da muke rayuwa, wanda sun canza yadda muke kallon rayuwa, sun canza yadda abubuwa suke faruwa, kuma sun yi tasiri a cikin al’ummarmu, tasiri wanda yake ya bayyana ƙwai da gaske. Saboda matsalolin da muke fama da su na tarbiyya abu ne sanannu, kusan kowa zai iya jawabi daga experience ɗinsa, abin da ya gani ko ya raye a ciki, ko abin da ya shaida ko ya ji labari. Abin da nake so na farko mu fara tsinkaya shi ne, ‘ya’ya da Allah ya ba mu, ya ɗaura ɗawaini su ƙarƙashinmu, mu ne iyayensu, ko mu ne masu riƙonsu, ko mu ne malamansu a makaranta, ko mu ne yayyensu, da sauran waɗanda suke gaba da su, wata amana ce mai girma da Allah ya ɗaura mu. Kuma Allah ya kiraye mu ya ce, ya yi wanda zina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, ku tsare kawunanku da ku da ‘ya’yanku daga wata wuta mai tsananin zafi mai ƙuna. Allah ya ce wa quduha an-nasu wal hijara, wanda za a gwalala wutan da mutane da duwatsu. Saboda haka kai a matsayinka na mahaifi ko mai riƙe da maraya, ko a matsayinka na principal ko headmaster ko malamin makaranta, ba a neman ka da kai kaɗai ka tsira. Responsibility ne a kanka cewa ka tsira ranar alkiyama, kuma waɗannan yaran su ma su tsira. Idan ba su tsira ba, za ka iya tsira ba. Aikin da aka ɗaura maka wani aiki ne wanda yake mai wato wani double major, da naka ka tsiratar da kanka kuma ka tsiratar da su. Kuma Allah ya mana bishara akan cewa wanda duk ya yi imani kuma ya iya sa ‘ya’yan shi a tafarkin imani, to zai samu ladan shi da ladansu. Alladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalin min shay. Wanda duk ya yi imani kuma ya iya sa ‘ya’yan shi da na ƙanzan shi da shi a tafarkin imani, Allah ya ce za mu rizkar da su da shi, kuma ba za mu rage musu ladansu. A cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, al-imamu ra'in fi ummati fi ahli, al-imamu ra'in ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baitiha. Haka dai annabi ta lissafawa cewa kowa an ba shi kiwon wasu mutane da ke kasansa, kuma za a tambaye shi game da wannan abin kiwon. Shugaba da uba da mahaifiya da duk wani wanda akwai wasu mutane a ƙarƙashinsa, waɗannan mutanen kaman wani katsi ne, kaman wata wato wani garke ne aka bashi na mutane ya kiwon su a cikin bayin Allah, kuma sai Allah ya tambaye shi akan yayaye musu wannan kiwon. Sannan a dukkanin abin da Allah yake ba ɗan adam a duniya, babu abin da yake matsayin da gaske trejo ne da gaske kamar yaya. Ya fi sarauta, ya fi dukiya, ya fi ilimi, ya fi duk wani abu da kasan Allah zai ba mutum, babu abin da zai zaman maka abin alheri kamar yaya. Saboda za ka ga hatta annabawa sun ta yin addu’a suna neman Allah ya ba su yaya. Nabi Ibrahim ya yi addu’a, ya nemi Allah ya taimaka masa, ya masa lutufi, ya ba shi haihuwa. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga yadda yake ƙaunar ‘ya’yansa, yadda yake jan su a jika. Sannan Allah ya kira ‘ya’ya da cewa ƙurratu a ayunin ne, abin sanyaya ido ne. Kamar yadda Allah madauki suke ba ki labari cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina ƙurrata a ayunin waj'alna lilmuttaqina imama. Addu’a annabin Allah ce, Allah ka sanya mana daga cikin matanmu da ‘ya’yanmu su zama abin jin daɗin sanyin idonmu, kuma ka sa mu zama jagorori a cikin masu tsoron Allah. Allah ya tashi bayanin ‘ya’ya sai ya ce kyauta ce yake. Allah ya ce yahbu liman yasha'u inathan wa yahbu liman yasha'u dhukura aw zawjuhu dhukurana wa inathan wa yahbu man wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kyauta Allah ya ce yahbu, haihuwanan da ake kyauta ce daga Allah. In ya ga dama ya baka iya mata zalla, in ya ga dama ya baka iya maza zalla, in ya ga dama ya sirka maka, in ya ga dama ya barka babu haka, babu ‘ya’ya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa sahabbai, duk mutumin da Allah ya bashi ‘ya’ya guda uku ƙanana, sai Allah ya karɓe su kafin su balaga, sai mutumin ya yi haƙuri saboda girman wannan musibar Allah zai bashi aljanna. Saboda girman musibar Allah ya karɓi ‘ya’yan da shi ya baka. Sahabbai suka ce mai guda biyu ba, Annabi ya ce har mai guda biyu. Ibn Mas'ud yake cewa yadda na ga Annabi ya ɗauki maganar da muhimmanci, inda an ce mai guda ɗaya ma zai ce har da mai guda ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk Allah ya bashi ‘ya’ya mata guda biyu, sai ya yi ƙoƙari wajen tarbiyyar su suka zama mutanen kirki, har ya aurar da su a matsayin mutanen kirki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni da shi za mu shiga aljanna haka da haka. Saboda wahalar da ke cikin tarbiyya, za a ba mutum aljanna in ya tarbiyyar ‘ya’ya guda biyu mata ya kai su gidan aure lahiya. Dole na so mu fahimci girman mas'uliyar ne da kuma irin ladan da ke cikinta idan mutum ya kyautata ta, da kuma irin haɗarin da ke ciki idan ba kyautata ta ba. Saboda haka za mu ga yadda iyaye suke son su ga ‘ya’yansu sun zama na kirki. Ba a buƙatar wani study, wani field study. Za ka iya faɗa kai ɗaya ka ce kowane uba yana so ‘ya’yanshi su zama mutanen kirki. Kowane uba, ko da shi ba mutumin kirki ba ne, irin laifin da yake yi ba zai so ‘ya’yanshi su gaba da yi. Za a ga mutane da yawa Allah ya jarabce su da wani rashin kirki ko rashin gaskiya, amma iya ƙoƙarinsu su kautar da ‘ya’yansu daga wannan rashin kirkin, su sa su a hanya mai kyau. Wane ne zai ƙi a ce ɗan shahadatul Alƙur'ani? Babu. Waye zai ƙi a ce ɗan shi ya zama mutumin kirki? Ya zama wani abin nunawa a cikin al’umma wanda kowa ke cin moriyarsa ko yake alfahari da shi. A ce ai ɗanka injiniya ne, ai likita ne, ai jami’in soja ne, ai babban mutum ne a cikin al’umma wanda yake taimako, mai arziki ne, attajiri ne, mutumin kirki ne, kowa yana sama. Amma inda ake samun matsala shi ne, ba kowa ne yake tashi ya hoɓɓasa ya ga ya kai ga haka, ko kuma ba kowa ne Allah yake ba shi gamdakatar ya dace da haka ɗin, ba akwai jarabawa daga Allah. Ko da mutum ya iya ƙoƙarinsa, yana iya fuskantar jarabawa ɗan ya zama ba na kirki ba, kamar yadda annabawa ma Allah ya musu, da Annabi Nuhu shi ne misalin da ya kawo. Muhimmancin ‘ya’ya a gun iyaye ya kai ga a lokacin da mutum zai mutu ma fa bai cika tunanin lahira kamar yadda yake tunanin abin da zai bari a baya na ‘ya’yan shi. Ka gani inda yake fuskanta can ne gidan rikicin, amma ya fi tunanin inda zai bari kamar yadda Allah yake faɗa cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhi fayattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Waɗanda za su mutu su ba ƴaƴa ƙanana suna jin tausayin duk damuwar shi akan me zai faru da yaran na tafi, bai cika tunanin me zan je in tarar a kabari wanda shi ne hakika, bai cika damuwa da wannan kuma da yake damuwa da bayansa. Annabi Yaquba, Allah ya bamu labarin amkutun shuhada, idza dara yaquba al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, kaga shi ma dai damuwarsa menene zai faru da ƴaƴansa a bayan shudewarsa. So waɗannan nasoshin suna nan da yawa irin haka, da kuma reality da mun kalla mun san haka abin yake. Realityin rayuwa idan mun kalla yadda iyaye suke faɗi tashi, yadda abin yake zama musu musiba, yadda suke kamuwa da damuwa, ciwon depression, akan su ga ƴaƴansu zama mutane kyauki, yadda kuma suke kwaɗayin in sun ga wani ɗa a wani waje ya yi kirki su dinga tunanin ina ma da ƴaƴanmu ne, kowa yana wannan fatan. To ina ne muka samu matsala aka wayi gari, wato muka shiga cikin wannan yanayin na challenges sun yi mana yawa a cikin harkar tarbiyyar yaro. Akwai researches da aka yi da yawa akan wannan issues a ɓangarori daban-daban, mutane a education, a psychology, a Islamic studies, a developmental studies, a child education, mutane daga fannoni daban-daban, malamai masana iri daban-daban sun yi bincike da yawa akan matsalolin tarbiyya a wannan karnin da muke rayuwa, saboda ishu ne da duk duniya ake fama da shi. Of course, kowane wuri ko kowane gari zai iya samu wasu peculiar problems, amma dai generally ko ina ana kuka da cewa yara ana samun matsala a tarbiyyarsu tun daga gidaje har makarantu har sauran inda ake hulɗa da yara. To zan faɗa mana wasu daga cikin mashahuran dalilai wanda ina fata ni da ku duka za mu yi ittifaki idan an faɗe su za mu ji madun mun san su, cewa waɗannan babu shakka suna daga cikin fundamental issues da suka ja mana matsalolin da muke kalla. Yanzu akwai matsalolin yara ba sa jin maganar iyaye da yawa, suna da ra'ayoyinsu da ya saba wa ra'ayoyin iyayen. Dai da kai ka sa ma yaro ra'ayin da kake so ya bi ba zai bi ba, sawa'un a wajen choice of courses da za su karanta, a wajen irin suwaye abokansu, kai hatta a gida abin da za su ci. Iyayen yanzu ba su da ta cewa a kan me za a ci a gida, sai abin da yaron suka ga dama. So kaga suna da independence na opinion, na jini za mu yarda da wannan. Akwai matsaloli na shaye-shaye, yawan ta'amali da ƙwayoyi marasa kan gado, masu kusar da hankali, masu kawo damuwa a cikin yaron. Akwai matsaloli da suka shafi wato yara, wasu sun fara motsuwa sun fita daga hayyacinsu, wasu an kai su rehab, wasu zo su aikata wasu ayyuka na asha wanda kunne bai san jin irinsu, ido bai san gani. Kar kai magana akan yawon banza, abin nan hurdodi na mu'amala tsakanin maza da mata da suka saba wa shari'a, kar kai magana akan wannan, ya zama very rampant. Kar kai magana akan sace-sace, kusan dukkanin unguwanninmu yanzu cike suke da yara masu sata da ƙwace da rana tsakama. A wasu wuraren za a gwada maka wuƙa, a ƙwace maka waya ko jaka, kai har a ƙwace abin hawa ma, babur ko mota, kuma duka yara ne a cikin al'ummarmu suke waɗannan. Sannan ga matsaloli na wato yara a waɗanda suke ba sa makaranta, da ake ce musu out of school children, wato yara da suke gararan ba su da mustaqbal, wanda kamar muna dasa wani timing bomb ne a cikin society din, muna kallo yana kallo. Saboda waɗannan shekaru ne da ya kamata a gina yaro don ya zama productive, ya amfani kanshi da gaban shi, ya amfani al'ummarsa daga shekarun 8 zuwa 25, sanda ya kamata a samu shi da wato cultural da kuma educational stability da zai bashi dama ya zama mutum mai amfani a cikin al'umma a lokacin an bashi kawai. To wannan yana daga cikin matsalolin. To me suka yi mana da wannan matsalolin? Daga cikin abubuwan da suka yi mana da matsalolin ‘yan uwa masu albarka, akwai wato samuwar sababbin tunani a rayuwarmu. Shine abin da na faɗa ɗazu, cultural changes. Yadda muke kallon rayuwa gaba ɗaya bambanta. Yanzu a galibinmu a materialism ne a cikin tunaninmu, wato tara abin duniya. Su ma kansu yaran muna ganin idan muka musu hidimar shafa abin duniya kamar mun gama da su. Indai mun ba su abinci da wurin kwana, mun biya musu kuɗin makaranta, sun sa sutura, sun ci, sun sha, sai mu ɗauka kamar mun gama hidimarmu. Alhalin shi kuma ɗan adam, body and soul ne, akwai jiki, akwai kuma ruhi, kuma kowanne yana da abincin shi, kuma kowanne yana da buƙata zuwa ga tarbiyya. Sannan tarbiyyar ruhin ta fi muhimmanci fiye da tarbiyyar jikin. Saboda mutum ba matalauci ne da ya kasa ɗaukar ɗari ‘ya’yan shi, yana da abin da zai ciyar da su, ya shayar da su, yana da inda zai ba su kwana, komai a wadace, amma baya tunanin ruhinsu ba. Ba a dasa musu tsoron Allah ba, ba a dasa musu aƙida ba, ba a dasa musu ɗabi’u masu kyau ba, ba a dasa musu tunani mai kyau ba, amma sun ci, sun sha, sun yi wadaƙa. Wasu ma har wadata ta musu yawa. Saboda wannan imbalance ɗin tsakanin wato materialism da kuma spiritual aspect na tarbiyya, to ya yana daga cikin muhimman abubuwan da suka kawo mana giɓi a tarbiyya. A yayin da masu wadata suka gamsar da duk wannan ɓangare na jiki, su kuma talakawa su masa ta struggle sama wannan ɓangaren su ba. Kowa ya yi watsi da spiritual aspect na tarbiyya. Cikinmu waye zai iya tana cewa so nawa ya nuna da ɗan shi ya ce mishi wa na ka ji tsoron Allah, yadda Luqman ya yi. Ya bunayya taqillah. So nawa ka taɓa ɗanka irin wannan wasiyar, ka faɗi gaskiya, ka yi sallah, ka daina ƙarya, ka daina cin amana, ka ji tsoron Allah ya kai ɗana, za ka gamu da Allah. Wani bai cikin abin da muke yawan yi ma yayanmu. Ina jin wataƙila in mutum ya wakan shi tunani zai ga wannan bai cikin abin da ya ɗauka, bari ya yi ma ɗansa. Amma kullum za ka tambaye shi ka ci abinci, kullum za ka kawo mai abinci, za ka sai mai riga, za a kai shi makaranta a mota, za a biya mai school fees, in za a je wani abin nan excursion, za ka tabbatar kai kwabarin mishi duka expenses ɗinsa. Yana university ne ko tana university, ba yi da wani matsala na abin da zai ci ko zai sha ko sutura ko waya hannunsa ko computersa ko data da zai amfani ta ko pocket money ɗinsa, ba yi da wani matsala. Amma fa ba a damu da me ya alaƙa shi da Allah, ya yi sallah a kan lokaci ko bai yi ba, sun tashi sun buga sallah asuba ko ba su tashi ba, ba ka da wannan wato lokacin. Saboda mun cinye lokacinmu gaba ɗaya wajen kulawa da tarbiyyar jikinsu, mun yi watsi da tarbiyyar ruhinsu. To ne ya daga cikin inda muka samu matsala, kurakurai suka shiga a cikin tarbiyyar da muke mayarwa. Na ɗaya kenan. Na biyu sai kuma wannan wato information abin nan ɗin technology, wannan asaurar ma'lumatiya, wani revolution da aka samu ya canza gaba ɗaya yadda muke kallon rayuwa. Kuma yara suna da access to duk wani abu da baka tsammani. A da iyaye su ne models ɗin da yara suke kalla, su ne source of information na yaransu. Shekaru 40-30 baya, duk abin da ɗanka yake son sani a bakinka zai ji, baba ko inna menene kaza, abin da kaga ya dace ya sani ka gaya mishi, abin da bai dace ya sani ba a kwaɓe shi a ce kai mana shiru, ba zai san abin ba sai nan gaba. Amma yanzu yara suna da access to duk wani labari da wani information da videos da wasu ra'ayoyi da tunane-tunane da kai baka ma san su ba, musamman tunda kuma su ne su an haife su ma wasunsu ba su taɓa sanin an rayu cewa babu computer, babu internet. In ana ce musu da babu, za su ga kamar kawai hayal ne, kawai wannan ana dai faɗa ne. How can the world survive without internet? Ba su taɓa ganin rayuwa da babu internet. dan haka su ba combating din su ake zuwa internet age ba a cikin shi aka yi yake ce musu z generation da yake ce musu kuma ne to kaga kuma suna da access to na internet din kuma internet kamar yadda muka sani komai akwai a ciki akwai duwa ta shirin da baka tsammani to sai zama wannan ita take feeding din su da abin da yake making cultural awareness din su wanda wannan ake feeding din su ba abin da kake fara gani suke ko wannan wani tsohon labari ne kawai da Allah to shine abin da wannan ya haifar abu na uku da wannan ya haifar shine akwai wani gap tsakanin iyaye yanzu da yaya saboda akwai conflict of generation akwai conflict a cikin generation din mu akwai wato asra'ul ajyal ana daidai wani lokaci ne da ake generational shifts wasu za su kare wasu su zo to waɗannan da ke zuwa sababbin nan suna kallon iyayensu da kakanninsu a matsayin wasu ‘yan ƙauye ba sai da ra'ayinsu ko kana kallon ka a matsayin ɗan boko ɗan ka gani yake ga wannan baba kaya ba zamaninku ba ne na za ka gana haka ka sa wa wayarka password za su buɗe shi ka sa ma iPad ɗinka password ko guda ne za su buɗe shi za ma su canza maka ka zama kai ne za ka dinga roƙo Allah annabi a buɗe ba kai da kayanka. Sun fi ka za ka zo ka tara an ɗauki kwamfuta ka an yi downloading wasu abubuwa wanda baka san daga ina suke ba. Akwai ‘ya’ya da suke iya satan kuɗi daga asusun bankin iyayensu iyayen ba su sani ba ko su yi forgery signature su cire kuɗi a banki ko su yi kaza saboda su suna da wasu dabaru da kai baka sani ba kuma suna maka kallon wani gaula ko mutumin da. Saboda haka kaga wannan renin a cikin tunanin siyasa ba su a shi tunanin kake fada musu da abin da gama za a cikin ƙauyenci ne ba mai yake faɗa wannan kawai da an kwari da Allah ka ji abin da ba mai yake faɗa ka ji abin da mamu take faɗa suna dariya saboda wata kila kai baka university ba ko kuma ba irin university da suke yi kake yi ba yanzu kai ka yi ta ne tun ana ta gargajiya wanda ake ci da ƙarfi su kuma yanzu duka komai abin da ake yin shi da artificial intelligence ake yin shi to akwai wannan fajuwa a da iyaye su suke fidin ‘ya’ya da dukkan bayanan da suke bukata wanda zai shafin ɗin tunaninsu yanzu kuma yara ba sa bukatan tunanin iyayensu shi ne abin da faɗa tun farko a lokacin ma da za ka nemi ka sa wa ɗanka tunaninka to rigima za ku yi da shi kuma abin takaici har mun karɓi waɗannan a matsayin daidai to da extent da yanzu a cikinmu nan waye yake tunanin shi za ta yi aure zai zaɓi mata miji da an zo neman ta wala ka ce a sai wanda take so har ka yarda cewa ‘yancin ta ne ko kana ji kana gani mutumin da bai cancanta ba in ka tana san shi haka za ka hakura ta wuri shi saboda da kai da uwar da kakannin da limamin da ya tsaura auren kowa yarda cewa wai ‘yancin ta ne kowa yarda cewa wai ra'ayinta shine daidai za ta yi kai ka gaban alƙali ma a hukunta ka a ce ka yi abusing right ɗinta wanda kuma ba haka bane a shar'ance ba haka bane a al'adun kai matsayin ka na uba ka fita sanin me ya dace ka fita san ta yi nagarta ka fita san ta samu miji na kirki amma kana jin tsoron ka ce gawa ne saboda za a hayyako maka gabaki daya a ce ka karya mata yanci in ka ce je ki karanta course kaza za ta ce ba za ta yi ba dole haka za ka hakura kuma kai kake biyan kuɗin makaranta je makaranta kaza za ta ce ba ita suke so ba haka za ka haƙura ko mun lura yanzu da aka koma wato ‘ya’yanmu suke juya tunaninmu mutum nawa ne yanzu zai yi aure na biyu ko na uku ‘ya’yan shi za su zo su ce bai isa ba wani kuma ma uwarsu fa ta riga ta mutu za su ce ba su yarda ba alfarma uwarsu ce ba za a ɗauko wata a ta na gida ba ko kuma an kawo ta su hana zaman lafiya a wurin ba sa jin tsoron ma ya tsine musu ko ya kwashe musu albarka ba sa jin tsoron komai wallahi wani sai dai ya koma ya gefe da shi da matarsa ko kuma ya je ya fasikanci ma wallahi su ce wallahi ba mai daba ba mai aure ba ka duba kuma auren fa ya haife su ba jama'a a aure aka haife su kuma wanda ya haife su a aure su ce bai sai aure ba dama ita uwa wannan ta riga ta zama ta kwace gida yi eh ta zama in charge ai wannan ko an ɗauko ko kuma idan uba ya rasu uwarsu tana so ta yi aure ta ci gaba da rufawa kanta asiri sai su ta haye ko su ce ba za ta yi aure ba za ta yi maman su ta yi aure kwarai wannan ma yafi faruwa ma eh guda nawa tana da rugo kunciyarta kuma tana buƙatar aure kuma Allah ya halasta mata amma ƴaƴanta su shafa wa idan su toka su ce sam sun ji sun gani ba za ta yi ba kuma haka ba ta hakura wata sai ta shiga cikin depression wata sai ta shiga cikin wani sabon na Allah ko ta kama shan kwaya sun gwammace ta sha kwayoyi ta yi maye sun gwammace ta shiga kungiyar ƴan madugo akan ta yaure kun kuma ta yi su dinga cin mutuncin mijin har ya hakura dole su ki musu wasu kaga an waye giri ƴaƴa sun zama suke control din iyaye kamar da dama yana cikin alamun tashin alkiyama nabi ya ce anta lidal amatu rabbata daga cikin ma'anar shi akwai haka a waye gari iyaye ba su da katabus akan ƴaƴansu sannan daga cikin kuma har ila yau agents da suka canza mana wato yadda tarbiyya take akwai makarantu waɗannan private schools da suka cika ko ina business private schools mu kai musu kuɗi kuma su canza ma yaran mu tunani muna ji muna gani ga sanin da na arna da na musulmi da na masu manufa da marasa manufa tunda an mai abin kasuwanci ya kamata mu zama a matsayin customers mu zama stakeholders na me za a koya ma ƴaƴanmu a ba mu content din mu gani meye ya dace da abin da muke so mu koya amma ba mu damu ba bamu damu da irin shigar da malaman makarantar suke yi ba za su tsaya a gaban ƴaƴanmu mace da dangalallan skirt da gashin ta a bude tana gaban ƴaƴanmu suna kallanta awa 6 kullun suna tare da ita dole ta canza musu dole ta yi tasiri a cikin tunaninsu ba za ka san san da yayinka za ka ga sun fara yin irin abin da take yi ba sun fara sha'awarta suna kallanta matsayin model mu ko muna ta jin daɗi tunda dai suna iya turanci kawai burin musu iya turanci sai ka ce yaran da za a yi aljanna waye ka ga saboda rashin iya turanci ya mutu mu dai kawai tunda sun iya turanci to komai ma za a yi musu in ma za a sa su a coci duk ɗaya ne wannan wani irin taɓewa ce jama'a so da waɗannan makarantun da ya kamata su zama agent na socialization da gyara tunanin al'umma sun zama agent na ɓata tarbiyya musamman tunda ba ma checkmating da yake inda yara suna kawo result mai kyau inda yara suna yin sun iya turanci suna performing a jarabawa fa bi hawa ni'mat waɗannan da muka lissafa ƴan uwa masu albarka na san ni da ku duka za mu yarda cewa ba wani abu na faɗa sabuwa haka ne duk mun sani waɗannan abubuwan suna da gaskiya abinda suka canza yadda muke ganin ƴaƴanmu suna tasowa da tarbiyyarsu to babu shakka wannan challenge ne babba a gabanmu musamman kamar yadda na faɗa tun farko ƴaƴan nan duka Allah ya tambaye mu a kansu ajiya ce Allah ya bamu yaya muka yi da ita yaya muka gudanar da rayuwarsu yaya muka alaƙanta su da Allah za a tambaye mu kuma tsiranka yana da alaƙa da tsiransu ba za ka tsira ba sai in ka tsira a wajen tarbiyyarsu idan kai ka je sallah asubahi amma ƴaƴanka suna bacci to yanzu baka cika umarnin da Allah ya baka ba game da sallah asubahi kai kai alula ka fita da carbinka ka je kai abin nan kai ka talfajiri liman ya zo an yi sallah asubahi da kai ka koma gida ƴaƴanka suna bacci to yanzu baka biya aikin da ake neman ka da shi na asubahi ba musan wannan jama'a kai tsumbure ka tauye mudi kuma Allah zai tambaye ka in an je lahira ba za maka lissafin to a shikenan kai ka biya asubahin ka ba a ta ƴaƴanka da ba a yi ba meye matsayinta ku anfusakum wa ahlikum nara haka duk sauran abubuwa da su shafi addininka haka za a kula da su meye ƴaƴanka suke ciki da sauran iyalanka challenges din suna da yawa ƴan uwa masu albarka ina so kawai na mana na ba mu scope ne akan waɗanne ne mafiya shahara wanda kowa a cikinmu zai iya tunaninsu duk a cikinmu na wanda ya ci shekara 30 wanda duk ya taɓa yin aure ko ya taɓa zama da iyali ko yake da ƴaƴa zai gaskata cewa wannan abin da muke faɗa a reality ne ba sa buƙatar sai an jawo ayoyi ko an ta yin wani sharhi abu ne da muna rayuwa a cikinsa muna ganin shi ya za mu yi da wannan abu idan fa ya zama mu da iyayenmu suka yi mana irin tarbiyyar da muke ta yabawa wanda duk sanda kai wani abin arziki sai a ce Allah ya ji kan iyayenka ba ka yake cewa da an ka mutumin kirki za a ce Allah ya ji kan iyayenka kai ka samu tarbiyya a gidanku za a fada ko akan idanka ko a bayan idanka abokai za su fada dangi za su fada sirkai za su fada duk wanda ya mu'amala da kai yaga kirkinka zai ce Allah ya ji kan iyayenka wanda duk yaga aka san haka sai fata ne ce tarbiyya ta yi gaddawa to in ya zama da mu wannan generation din wanda iyayenmu da suka mana waccan tarbiyyar sun yi sun gama lafiya mun samu tarbiyyar da muka samu sai da mana mu yanzu mun ga kirkiri cewa mun gaza game da tarbiyyar iyayenmu to me muke tunani game da su kuma iyayenmu randa suka zama iyaye su waɗannan yaran da suke yanzu ƴan shekara ƴan gudi-gudi din nan teenagers nan na yanzu me muke tunanin nan gaba ya rasu inda za ka fara ganin alamar cewa wato sai sun gaza mun da aka ci gaba da haka kalli irin aurata yadda ake haɗawa yanzu duk in an yi aure guda biyar guda nawa suke surviving a wuce shekara lahiya guda nawa suke kaiwa shekara biyar kullum ka aurar da ƴa kullum kana cikin sulhu kullum aikin kenan mijin ya bugo waya baban shi ma ta bugo waya ƴar ta bugo waya ai confused ɗinka ka rasa ma zancen wa za ka kama sawun kai ne uban kai ne wali kai ne mai zuwa neman aure in dai ka shiga cikin wata harka aure wanda aka yi irin na yanzu dinnan ka sa abin da yake ne da ka ga lamba wai hankalinka zai tashi cewa an samu saman problem sabanin mu ko da muka sani yayyenmu da iyayenmu in an musu aure shuru za ka ji yarinya ba ta zuwa gidan ubanta wata ta shekara biyu dindi ba a ganta ba sai ta zo ina ba da ke ce ma wankan giji sannan ba a ganta ko mutuwa aka yi za a ce a'a mijin ya zo ya kilce ta jana'iza da gaisuwa ta zauna a gidan mijinta wata ubanta zai mutu wallahi ba ta zuwa tana gidan mijinta amma yanzu za ka iya aurar da yayo asabar jibi talata ka ganta ta zo gidanku sai ba ta gane kan auren nan to wannan zai baka misalin kenan next generation za su fi mu matsala haka ta ba matsalar da muke ciki ta fita su mu an mana tarbiyya mun kasa yi to su kuma da ba a musu ba kaga ba maganar ma su kasa da kula ma su iya bane to idan ku al'umma ta tafi haka lallai ta gangara wata magangara mai haɗari so da ka wajibi ne mu tsaya mai takulin matsalolin da muke da su a tarbiyya kuma tarbiyya aiki ne na duka al'umma mutum da ya bai iyawa Allah ya jika malamin mu Malam Albani zaria Allah ya gafarta mishi yakan yawan faɗa yace idan ka iya gyara ƴaƴanka sun zo mutanen kirki ai dai wa ba zai auri kanwarshi ba dole zaka fita ka nemo ma ɗanka mata surukarka ai ka kuma ka baya wani ya tafi da ita gidansu so idan kai kadai ne ka gyara ƴaƴanka za su fita su hulɗa da wadancan a makaranta a gidan aure a anguwa kuma lalata su za su saboda albasa kwaya ɗaya rubabbiya za ta iya ɓata buhun albasa duka an bata ci mangoro kwaya ɗaya rubabbe zai ɓata buhun mangoro gaba ɗaya ko kwando duka ba zai tsaya ɓarna a iyakansa ba ballantana kuma ya gyaru ya bi waɗancan gyararrun kamar yadda Umar ya ba da labari ya cewa mu mutanen Makka mun kasance sanda muke Makka idan muka yi ma matanmu tsawa ba sa mai mana mata suna jin tsoron maza a Makka yace sai muka zo Madina sai muka tarar da su kuma mutanen Madina su kuma mutane ne wanda suke jin tsoron matansu wanda matansu ke iya tsayawa su tanka musu to kaga matan Makka sun zo mata masu tsoron maza da biyayya matan Madina ƴan birni wanda suka saba yin challenging ba maza ko a ɗabi'ance da sai a ce to me yasa matan Madina ba za su koyi halin matan Makka ba wato masu halin banzan su koyi halin kirki amma ba haka ya faru ba sai masu halin kirki suka ba halin kirki suka koyi wancan Umar ya ce fata fika nisa'una ya akhudna min adabi nisa'il ansa sai matan suka fara koyan halin matan Madina a ce wani kaɗi zanke ainihin yayi wallahi memmai nake sai ta wannan ta koya ta fara memmai kuma gane wannan shine a trend na society barna ta zo ta lalata nagarta nagartar bata cika galabaitan barna ba sai an tashi an yi da gaske a cikin layin nan yanzu misali da akwai yaro kwayayi da yake shaye-shaye idan mutanen layin nan ba su dau mataki ba bayan shekara uku kowane gida sai an samu dan shaye-shaye idan akwai yaro daya da yake luwadi haka ne kafin ka ankara duk zai koya ma yara abu haka ne akwai wanda yake sata duk zai koya musu haka idan akwai yaro mara kirki guda daya anguwa to duka aikin mu ne ɗan anguwar mu tashi mu ga cewa an yi maganin wannan rashin kirki in kuma muka kyale kowa yana ganin cewa ai ba ta shafe shi ba to za ta shafe ka za ta zo maka ta inda ba ka tsammani ko dai ɗanka ya koya ko kuma ka zama victim da za a hauro gidanka a ma sata na ga yan anguwar nan a zariya tana da gaskiya anguwar nan da barayi suka dame ta na anguwar tana daga ciki ya sa da gaskiya anguwar da ake ba da labari cewa barayi sun ni kana taɓa zuwa anguwar nan Allah ne ya yi ba za a sace min mota ba na shiga wani gida kafin na fito na ga mota a buɗe har yau ina mamaki da aka yi aka yi haka ana satan mota ana satan ana haura gida kwamfutoci ko ina haka ne mu wata anguwar mu haka muke fama mu gaskiya layout Allah dai ya tsare mu gaba daya almuhim shine waɗannan abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma matsaloli ne da duka sun dame mu to ya kamata mu fara tunanin meye solutions din su shine kamar yadda na fara faɗa abu ne na duka al'umma kowa sai ya yi iyayen shi shugabanni sawa'un na siyasa ne ko na gargajiya masu anguwa sarakuna dattawa waɗanda ake ganin girman su jami'an tsaro tun daga kan 'yan sanda da sojoji da masu farin kaya da 'yan agaji da 'yan banga da 'yan sa kai duk wani wanda yake cikin jami'ai masu kula da tsaro yana da abin da zai sannan kuma iyaye mu al'umma anguwa sannan masu rayuwa tare da mu wato yana daga cikin abin da har kullum nake mamaki yanzu muna zaune a cikin anguwar nan sai wani bai buɗe wata santa ta baɗala muna kallonsa ya buɗe wani gida na caca ko gidan kallon ƙwallo ko ya wani joint na wani shaɗanci ana kallon shi ba wanda zai ce mai kanzin halama wani bare ne daga wata anguwa zai zo ko daga wani gari ya kafa wannan business ɗin ana kallo sai bayan shekaru ya zama mana matsala da ya kamata muna gani a matsayinmu na al'umma mu ce ba mu yarda ba bamu yarda ba mu je kuma a hukumance mu je duk inda ya kamata a je shin 'yan sanda ne za a magana hakimi ne chairman ne local government gwamna za a gani ɗan majalisa za a je a gani cewa mu mun ga ana abu kaza a gurin ba masu bamu yarda ba a tada shi in ba ka bayan shekaru bayan wani lokaci sai zama ya zama mana wani kansa a cikin al'ummarmu so da ka mu gane cewa mas'uliyar tarbiyyar yaya na duka al'umma ne mutum ɗaya ba zai iya wato istiqlali da ita ba saboda sai mun dawo da al'adarmu na cewa mu al'umma ce mu daina wannan rayuwar ta individualism kowa kansa kawai ya sani musamman irin wannan anguwannin namu wanda kowane gida sai ka ɗauka gidan yari ne kowane gida da dogo katanga ba wanda ya san su waye a cikin nan wani ma flat ne guda block of flats amma ba wanda ya san waye a nan waye a cikin ba jama'a sai ka ce muna ingila wani sai ya mutu ma ba a san ya mutu ba ya kwana da yunwa ba a san ya kwana da yunwa ba makwabci a yi mai rasuwa a tambaya waye ya rasu kowa bai san sunan wanda ya rasu ba kuma makwabcinmu ne wannan illa ce jama'a ba ma rayuwa a matsayin community ko da ba za mu iya dawo da irin abin da aka sani da nan maciya da za a zauna a ci abinci sa'annin juna iyaye su ci a nan 'ya'ya su ci a nan kuma da ba za a iya dawo da irin al'adun da idan wani alhaji zai ma ɗan shi kaciya duk yaran da suke sauyin yara a cikin titin nan ranar duka za a musu kaciya duk kowa da an gan shi kawai za a bi shi da gudu a danƙe shi ma a mai kaciya ba zai warke ba sai ya koma ba zai koma gidansu ba sai ya warke wannan da ya ɗauki gabarin abin zai ba shi wurin kwana ya ba su abinci ranar za su sa wando ya musu ɗinkin sa wando mu don haka aka mana kaciya ko da ba za mu iya idan mu ce tashi yin kayan sallah duk ya kirga yara sauyin yayansu duka yi musu kayan sallah kuma za mu iya wannan ba ya kamata mu dawo da tunanin mu cewa mu al'umma ce Allah bai dan adam ka rayu a matsayin individual ba you cannot survive it kai member ne a society na dan adam to ya za a yi a ce muna rayuwa ga gidana ga naka muna parkin motocinmu a cikin compound daya amma ban san sunanka ba baka san sunana ba ba san wannan aikin da yake yi a yana yake yake halama wannan dan ta'adda ne ma ba sani ba ya guro daga zamfara ya zo ya uya nan ba sani ba kwatance ne kawai nake wallahi kwanakin baya kamar shekara uku a can angon mu gaskiya ne abin da ya faru kenan fa wasu ƴan ta'adda suka gudo daga Niger suka zo suka kama gida a cikin anguwa kawai ƴan masu neman na takalmi yake cewa ko menene suka ba su gida kawai haya ashe ƴan ta'adda ne da Allah ya sauƙaƙa mana ashe SSS suna nan suna tracing din su sai wata cikin dare SSS suka zo suka dirkake su aka kama su uku aka kama makamai a cikin gidan ashe suna nan suna kullakullan yadda za su ci gaba da barna to gidaje ne na haya ne ko na masu sune ba wanda ya sani yanzu jama'a ku yi wannan tunanin a cikin anguwan nan mutum nawa ka san sunansu da irin wurin aikinsu makwabcanka sai dai kawai ka ga an fito da mota an shiga an fito da mota wata ma duhu haka kamar motar ƴan sanda ba a ganin waye yake ciki kuma haka muke ta rayuwa to ya zai mu zama al'umma haka bai dace da rayuwar al'ummar dan adam ba wannan abin turawa shi suka yi ta yi har suka zama inda suke har suka kai abin da ake cewa uncultured society ummatun bila taqafa yanzu turawa ba su da wani mai suna al'ada kowa zaman kanshi yake kuma suna jin damuwa akan wannan abin mutum yana iya mutuwa a cikin ɗakin shi wallahi wani sai ya fara wari sannan a kira ƴan sanda su zo su buɗe wanda ke sama da wanda ke ƙasa da wanda ke gefe ba ruwan su da shi shi ma ba ruwan shi da shi wannan abin da Abuja ake yi da Fatakwal yanzu ya gangaro nan garuruwan mu Zaria Kano Sokoto duk ma yanzu wannan shi muke gani wai shine gayu shine boko ba ruwan ka ko wani sallama an kama shi ma ba zai amsa to sai mun gyara wannan mun dauka mu al'umma ce guda daya yanzu muna da wani platform da ke hada mu masallaci zai iya wakiltar wannan mahadar idan muna zaune a compound guda daya ko layi guda daya a samu masu tunani da za su jagoranci akalla a dinga yin wani zama na wata-wata don fahimtar matsalolinmu da ya za mu gyara su idan muna da tsari na sanin junanmu da sanin halin da muke ciki muna da tsari na taimakekeniya muna da tsari na samun al'umma da mafita idan akwai yara da ba sa zuwa makaranta kan mai tunanin tunda ƴaƴanmu suna zuwa makaranta shikenan mu mun tsira a'a waɗannan yaran da ba su zuwa makaranta za su zama ƴaƴanmu da suka je makarantar matsala nan gaba wanda mun ba ma mal albani namu Allah ya gafarta mai ya taɓa yin wani analysis bari ba mu labarin abu ya ce duk wanda ya yi almajiranci idan ya yi kuɗi za ka ga ba ya da tausayi za ka ga bai da imani irin imani na Hausa nake ne ba imani na yadda da Allah ba saboda tsawon shekaru ya fuskanci rejection a cikin al'umma wannan ya cire mai human feeling kullum zai zo gidanka ya ce wahido yana jin ƙashi abinci a ce tafi ka ba mu waje yanzu ka fito da ƴaƴanka a mota kun tafi a gidan mai ya yi bara a hana shi a ƙofar gidan abinci ya yi bara a hana shi yana kallo shekara 20 ko 15 yana yin wannan abu har Allah ya taimake shi ya je fara dako a kafin sabon gari har ya zama ya samu jari har ya yi kuɗi ya zama attajiri amma da irinsu ko daga lesa da kika ga dukansu ba wanda yake da imanin tausayi saboda duk kallonku yake mugaye azzalimai macuta kuma daga sai ko haka ne amma a yadda kake ganin shi bai da imanin nan idan akwai wata dattijuwa da taɓa taimakon shi a cikin wannan wahala ta ce kai ɗan malam ka dinga zuwa kullum ina baka abinci abincinta kowa mai daɗi bane kowa mai kyau bane amma kullum ta bashi tana ganin shi kamar ɗanta idan yayanta sun cire kaya da ya tsufa ta ɗauka ta bashi ran da ta gaba ta gan shi ba ta tafi makaranta allansu ta tambayi malamin ina wa ne in bai da lafiya ta sai paracetamol ta bashi ya sha za ka ga ita yana kyautata mata wataƙila sai ta fi shiga ran shi fiye da iyayen shi da suke ƙauye yes to haka duk ƴaƴa suke ji idan ba a taimaka musu sawa'un kai ne ubansu ko kai makwabcinsu ne ko kai ɗan angosu in dai kana musu rashin imani suna nan suna riƙewa kuma dukan mu nan yanzu za mu iya tuna wasu da muka sani muna yara da har yanzu ba mu ƙaunarsu wanda ya taɓa maka irin wannan zalunci ko malamin makarantar boko ko malamin islamiya ko wani wanda ka tabbatar ya maka abin da ka fassara shi da sunan rashin imani har yanzu kana iya tuna shi so waɗannan yaran da ake barin su ba a kula da su muna ɗauka shi kenan mun kula da iyana mu sawa'un marayu ne sawa'un ƴaƴan marasa ƙarfi ne to mu sani fa matsala ce ga al'umma na ɗaya kenan wato mu zama al'umma ko take da taimakekeniya na biyu
wajibi ne mu samu lokaci da zamu dinga mu'amala da ƴaƴanmu mu dinga hulɗa da su ya zamana muna zama da su mu fira muna zama da su mu ci abinci muna sakin jiki da su mu yi raha mu tambaye su rayuwar su musamman yaran da suka fara tasowa suka zama teenagers ɗan shekara 10 zuwa 18 zuwa 20 mazan su da matan su wajibi ne zama a matsayin ka na uba ko a matsayin ki na uwa kina hulɗa da su kana hulɗa da su domin a daidai wannan lokacin ne ake canza musu tunani in baka sa musu tunani da kake so su hauka kar mu dauka kawai dan mun ba su abinci mun ba su wurin kwana shikenan mun gama iyana mu ba ma bincikan me suke ciki ba ma tambayar ina suka je mun gansu da abokai ba ma bincika ina ku san wannan abokan kaga yaranka da aboki baka san daga ina yake ba kai eh daga ina ka zo waye babanka a wurin da kace kake me sana'arka ka ji cewa wannan ya dace abokantaka da danka ko bai dace ba har ka iya tashi ma ka tafi inda yace yake ka je ka bincika amma idan zaka bada ƴar ka aure kake bincikan waye bai aure ta to ya kamata ka binciki su waye abokan ƴaƴanka daga ina suke kuma mu ba ƴaƴanmu lokacin da zamu fahimce su shine zai sa lokacin da muke buƙatar su su zo su zauna tare da mu san da shekaru suka taru maka san da ka tsufa san da kake buƙatar a nuna maka wato ƙauna idan yanzu da kake da ƙarfin ka baka nuna mai ranka ƙauna ba za su nuna maka kwabo da kwabo ne ko da suna da imani da tausayi ba za su iya nuna maka wannan irin ƙaunar ba sai dai kawai a zo a gaishe ka a tsaye a fita saboda ba su da line of fira da kai ba su saba da yin fira da kai ba tunda to sannan abu na gaba shine mu gina tarbiyyar ƴaƴanmu akan abin da addini ya tsara mu saki tsarin wato biye mu turawa da muke yi ido a rufe turawa ina gaya muku jama'a mafi yawa na ƴan boko ne sun fi sanin wani abin da ke faɗa turawa da muke ɗaukar sa a matsayin role model suna cikin crisis ne yanzu na identity da crisis na cultural abin nan disability suna cikin ruɗani sawa'un turai ta yamma ne ko america ce ko duk wanda yake kwakwayon su suna cikin fitintunu da rigingimu da tashin hankali a kan makomar al'ummarsu of course sun ci gaba a kimiyya da fasaha sun ci gaba a ƙarfin makamai da ƙere-ƙere da tattalin arziki amma ginin al'umma ya lalace to mu kuma wannan abin da suke shi yake ba mu sha'awa to mu dawo daga rakiyarsu mu gina tarbiyyar ƴaƴanmu akan addini duk wanda yake so ya ci moriyar ƴaƴansa yana duniya ko ya bar duniya to ya tabbata ya ba su tarbiyyar addini domin a makarantar musu addini ne kawai za a gaya musu cewa biyayyar iyaye wajibi ce a boko ba a faɗa wannan kuma kuna ka taɓa kawo mishi wannan a boko cewa biyayyar iyaye in kai za ka shiga aljanna in ba kai ba za ka shiga wuta babu wannan a boko tun daga firamare shi har university babu wannan amma a makarantar islamiyya za a gaya musu a makarantar hadda za a gaya musu za a ja musu ayoyi za su ma haddace ayoyin za a gaya musu hadisan za a tsorata su game da haɗarin cin bijire wa iyaye malamin islamiyya shine wanda idan ƴarka kace za ka mata aure ta ki shi zai mata wa'azi ya ce ki bi ubanki amma malamin makarantar boko zai ce mata ne a nemi lauya kina da yanci ɗanka idan bai je makaranta addini ya yi kata addini ba bai san muhimmanci ya maka addu'a ba idan ka mutu a makarantar addini za a gaya mai cewa daga cikin abin da uba zai amfana in ya mutu shine akwai addu'a ƴaƴa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane akwai mutanen da in sun mutu za su ga aikin ladansu yana ƙaruwa sai su tambaya su ce ya Allah mu wannan aikin mu san ayin da muka samu shi mun ga aikin yana ƙaruwa sai Allah ya ce a gaya musu aikin alherin da suka shuka ne na ƴaƴansu yake ci gaba da musu yana cikin sunan Abi Dawud saboda wanda duk yake so ya mori ƴaƴan shi ka ɗauki wannan a matsayin ƙa'ida duk wanda yake so ya mori ƴaƴan shi mori yadda za ka mora a duniya da lahira to kai musu tarbiyyar addini idan ba haka ba gaskiya saboda Allah za ka iya moransu material wise amma a lahira ba za ka more su a lahira kai da su al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin ranan tsinene ne ya za ku dinga saboda jama'a mu kokari mu ga cewa ƴaƴanmu sun samu tarbiyya ta addinin musulunci ingantacciyar tarbiyya sun yi haddan alqur'ani sun koyi ilimin karatun tauhidi da fiqh da hadisi da akhlaq wadannan islamiyu da muke gani muke renawa su suke bada wannan tarbiyar wannan makarantun hadda da muke gani muke renawa ake dan basu 3,000 wata rana a bayar wata rana a ki bayarwa su ne fa suke bada wannan tarbiyar fa kuma dia available and accessible everywhere you go sun mai yawa kuma sun hakura kadan za su karba ko nawa ne kuma baka bayar ba za su koya ma yayanka amma sun kore su gobe sun dawo za su kyale su musamman ne kokari mu gina tarbiyar yayanmu akan ruhi na addinin musulunci kar mu zama wato boko zalla za mu sama yayanmu a cikin tunanin su mu tabbata suna karatu addini makarantar allo za a saka su makarantar islamiyya ce hadda ce irin makarantun nan na yanzu integrated wanda ana boko ana addini gurgurdan bukatarka gurgurdan yanda ka ga zaka iya ko azzikin ka ko proximity din da kake amma dai ka tabbatar yaranka sun koyi ilimin addini ko a kawo malami a gida ya musu ko a kai su makaranta a dai san yanda za su koya abu na gaba shine wajibi ne mai limiting din access din yayanmu to internet kada a ba su open access a ce kawai suna da wayoyi suna saka data iya sarran su suna amfani da waya iya sarran su a'a dole zama akwai raqaba akwai wato monitoring me suke yi awa nawa suke amfani da internet me suke kalla me suke karantawa me suke saurara musamman kamar yadda fada musamman teenagers yara yan shekaru wanda suka shiga secondary SS1 SS3 ko wanda suka shiga jami'a level 1 level 2 da ire-iren su dole iyaye su sa ido akan me suke yi da wayoyin su ina suke zuwa su waye abokan hulɗar su da suwa suke chatting in aka basu suka ci gaba da yin wannan abu babu raqaba to an samu hadari na farko tukunna yana haifar musu da idman wato addiction yaro ya wayi gari bayi da wani tunani a duniya in banda social media ko bacci yake da ya juya yana farkawa ko dai daga wayar shi ne duba me yake ci wani ana sallah ma ana tahiyya ma yana taba waya yana cewa idan aika da sako cewa muna sallah ne addiction kenan na biyu kuma yana limiting din scope din tunanin gwagwarwa akwai research da aka yi akan wannan annan ne abu aka wannan research din ba ne sabon cewa me yasa performance din yara a jarabawa ya drop it drastically in the last 10 years compared to abinda ba wannan lokacin ba a wasu selective departments yaran mu tare da cewa suna da access to materials na karatu fiye da na baya iyakace library ne kawai wannan na gargajiya da ake ajin tafai amma yanzu ga library ga e ga wayoyi ga wifi ga wanene duk gashi nan amma kuma performance din su a jarabawa yayi dropping drastically me ya kawo wannan shine waɗannan wayoyi da suke amfani mafi karancin wanda yake amfani da waya yanzu shine wanda yake yin awa 6 a wuri akan wayarsa a cikin awa 24 one over 4 kenan shine wanda fa bai shiga cikin a garari ba to haka musamman yara din nan mu tabbatar mun sa wato monitoring akan ya suke amfani da wayoyinsu sannan kamar yadda na ambata makarantu private school da suka yawa cikin iyaye da suke kaya private school su sa ido akan me ake koya ba yaran su makarantu su tabbatar sun fahimtar da masu makarantar cewa look ƴaƴanmu ne kuɗinmu ne saboda dole ku sa mu a cikin mu zama muna da wakilci a cikin me kuke yi muke koyawa dole ku ba mu dama mu san me ake ciki saboda akwai content da ake koyarwa wanda yake ya saba mu tunanin da ake so yara su dauka wani ya saba wa addini wani tunani ne na ƴan interfaith wani tunani ne na ƴan LGBTQ ake ce mishi community LGBTQ ƴan wannan community din mutane fandararru daga dabi'a din ƴan lesbian da trans da ake ce mishi transgender da waye da waye akwai tunani ne wanda ake saka mai yaran mu sani ba akwai tunani game da atheism cewa babu Allah a cikin littafin da ake koya ma yara to zaka dole mu sa ido akan makarantu abinda yafi dacewa shine mu yi namu mu yi makarantu da suka dace da kalca dinmu da addininmu da tunaninmu. Idan ba mu iya yi ba, in wani ya yi ko wasu sun yi, mun kawo ‘ya’ya mun biya kuɗi, to dole kuma abin da muke so shi za a koya, ba abin da su suka ga dama ba. Sun san kisan mi ƙudurin ‘ya’yanmu, they will be out of business. Saboda haka dole ne mu sa ido a kan makarantu, abin da suke karantawa. Sannan abu na gaba shi ne, wajibi ne mu canza ma ‘ya’yanmu tunani a kan cewa mu da muke iyayensu mu ne shuwagabanninsu, mu ne mastocinsu, ba su ba ne. Karka yarda a gidanka a ce yara suna sai tsari mai za a ci, haka kawai suka ce kaza za ka ce ba za a ci shi ba. To ka nuna musu kai ka kawo abincin gidanka ne, kuɗinka ne, kuma kai ne oga a gidan. Yau ba za a ci kaza da kuke so ba. Har wannan ya shiga cikin ƙwaƙwalwarsu cewa iyaye suna da ta cewa a kansu, suke ma da ta cewa. Saɓanin yadda muke gani a yau, in sutura ce haka, haka in makaranta ne, iyaye da yawa mu muna manejin makarantu, mun san yadda muke fama da iyaye. In aka je hutu aka dawo ka fara jin complaints, to duka complaint ɗin na irin maganganun da ‘ya’ya suka ji su ga wa iyayensu, za su zo suna kumfar baki, suna tada ƙayar baya, ai an ce an yi kaza, kuna musu bayani kuma jikinsu ya sanya. Wani ma zai cire ɗan ya bai da shi ta makaranta da an tambaye shi ba a sai ya ce ai sun ce ba sa son wannan makaranta. Shi fa ya gamsu cewa makaranta za ta ba da abin da yake buƙata na tarbiyyar yayin shi, amma tunda ‘ya’yan ba sa so shi kenan ya haƙura. Ya biya kuɗin shi, amma ‘ya’yan su deciding ina za a je, su za su deciding me za a yi. To kaga yaro kuwa bai da hangen nesa, bai da experience, bai da tunanin da zai iya guide ɗin kansa, ballantana ya guide ɗin wani. Yana buƙatar na gaba da shi, shi sa Allah ya ɗaura shi ƙarƙashinka. Da ai tashi zuwa duniya bai zo a matsayin yana zaman kanshi ba, sai ya zo a matsayin memba na familinka. Tun daga kasancewar shi jinjiri, kai ka tunanin sunan da za a samu, ba yi da ra'ayi akan sunan da za a samu. Kai kai tunanin wace ce uwarsa, kai ka aure ta, bai nan san da aka aure ta. Allah ta'ala insani ihina min ad-dar yamku sha muzkura. Kai ka da ka aure uwarsa baya nan, balantana ya ce bai da ace ita ce uwarsa ba. Kai ka sa mai suna, ka ba shi abinci har ya zama ya taso, har ya fara magana, ya fara fahimtar rayuwa, sannan ya ce wai yanzu bai yadda kai ka ɗauki hukunci a kansa ba, sai dai shi hukuncin da ya ga dama, kuma ka yadda. Hawa jama'a, gaskiya muna ba ‘ya’yanci yana musu yawa. Daidai ne a basu su yi tunani, a basu dama su faɗi abin da suke gani, amma su zama akwai guidance, akwai gyara musu tunaninsu, akwai wato yi musu hukunci idan sun yi kuskure. Abu na ƙarshe da nake so na ambata mana kan na cika mu da surutu mai yawa shi ne, a cikin wannan jawabin da na yi ‘yan uwa masu albarka, wanda hatsan bara ne kawai, surutu ne kawai, za mu iya fahimtar cewa lalle muna da matsaloli at hand wanda ga su a kusa da mu, wataƙila kusancin da suka yi da mu ya yi yawa, isa ma ba ma ganin su. Ka sa abu in ya kusa da yawa ba ka ganin shi, sai ka gani can nesa ma ba ka gani kusa ba. To abin da ya kamata shi ne mu ɗauki waɗannan tunane-tunanen mu kai su cikin maidanul amal, wato mu daina surutu kawai, mu yi aiki. Kowa a cikin mu ya duba ya ga me ye responsibility shi a cikin society as regard to tarbiyya, yaya kuma zai yi ya playing wannan role ɗin. Ni mahaifi ne, ko ni ɗa ne, ko kuma ni uncle ne, ko teacher ne, ko ni mata aure ce, menene aikin da ya kamata na yi, kuma ta ina ne na gaza? To bari in tashi in yi don a samu gyara. Abu na ƙarshen ƙarshe shi ne sai an haɗa da addu'a jama'a. Muna buƙatar mu dinga yi ma ‘ya’yanmu addu'a ta musamman cewa Allah ya shirye su. In ka tashi cikin salolinka na dare, za ka yi wuturi, za ka sha ruwa, ka yi azumi, a halin tafiya, duk sanda ka tuna, duk sanda yaro ya yi wani abu na rashin kirki, mu dinga yin addu'a muna nema musu shari'a. Mu dinga yin sadaka muna tawassuli da sadaka cewa Allah ka shirye wane ka. Wane ka dinga kiran sunan shi ko wance, ya Allah ka shirye ta zama mutum mai kirki. Allah ka sa ta zama ƙurratu ainin li wa li ummiha. Yadda annabin can yayi addu'a da muka ja ayar cewa ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ka dinga yin wannan addu'a kuma ka dinga neman addu'an mutanen kirki wajen ganin ayyukan su na manajeri musamman mahaifiya saboda mahaifiya addu'a ta kaman yankan wuka ne kamar yadda aka sani to ko da yara sun yi laifi ko sun yi kuskure bakinki ya saba da fadin alkhairi kan bakinki ya zama shu'umi ko da dan karamin yaro ne ai ta musu addu'a ana musu fatan alheri dan su zama mutanen kirki dan su zama mutanen kirki kowa zai ji dadi idan su zama mutanen banza kuma kowa jikin shi zai ga zan dakata anan saboda lokaci da ya kure kuma abinda zan fada ina gani ma na kure gaskiya dama ban so na wuce awa daya abinda na fada ya zama daidai ubangiji Allah ya ba mu ladan ni da ku gaba daya kurakurai da tuntuban harshe da karancin ilimi ubangiji Allah ya gafarta mana ya yafe mana Allah muna roƙonka ka sanya albarka a cikin rayuwarmu da rayuwar iyalanmu da rayuwar sauran musulmi gaba daya magabatanmu cikin iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi Allah ka gafarta musu Allah ka sauma mu cika da imani ina godiya kwarai ga jami'an wannan masallaci musamman malamin mu Sheikh Malam Yahaya Al-Kuri Allah ya saka mishi alkhairi wanda ya gayyato ni dan wannan zama da kuma ku sauran wadanda muka zauna muka yi wannan tattaunawa Allah ya saka ku alkhairi Allah kuma ya biya mana bukatun mun alkhairi ga baki da haka nan dan uwa Malam Sani da ya gabatar da ni da yayi azarbabi wajen gabatarwa Allah ya gafarta mishi azarbabin da yayi Allah kuma ya sa mu cika da imani gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته